Barkanmu kuma da walhaka. Yau jama'a, kamar yadda muka saba, za mu ci gaba da firan da muka saba game da musulmi da abubuwan da ke ci muna tuwo a kwarya ko kuwa abubuwan da ke damunmu. Dai bari ci gabanmu yayi sannu-sannu ko kuwa mu ci gaba kwarai hakan gaba. Yau muna da babban malami, malamin ga mutumin Najeriya ba ne, ba mutumin Ghana ba ne, saboda shi in kana kallon shirin yau kaga kamar mun record ne, ku da kuwa saba kira ba ku ya ku kira ko kuwa ba ku ya ku aiko muna wasu tasa-tasai. Amma Allah ya yarda idan kun saurari ko kuwa kun yi kallon wanga shiri kuka kare ko wani tambaya kuke da shi, in Allah ya yarda idan kun turo min, na san malam ya bar min adireshin shi na aika mai, indai malam na da wani jawabi shai turo kamin sabon satin, Allah ya yarda sai ni man zo in karanta muku wanga jawabi da malam zai turo. Babban malamin ga da muke maganan shi ga malami ne kuma doktor, ka san cikin larabanci kuma yanzu sun ce mutum doktor, wato karatun shi yayi bisa sosai sosai kenan, ya dade yana da karatu, karatun shi da yawa, ka duba wannan mutum da irin karatun da aka ce yayi kai mamaki. Ina look yaro kankani, amma kana gani kamar akwai ilimi sosai sosai, yayi kokari. Ina maganan babban malamin nan da ya hadarci maulidin Sheikh Abdul Wadud Sisi, yana cikin malumman nan da aka ce ya san hadisi sosai sosai, kowa na fadi irin nashi, wasu ce ya haddace hadisi 2000, wasu ce 40000, wasu ce 50000, wasu ce Buhari da Muslim, Tirmidhi duka na cikin kanshi, kowa da abin da yake fadi. Ina batun babban malamin da ake ce mai Dr. Ibrahim Ahmad Makari daga Najeriya. Dr. Sanda zuwa.
Yawwa, ya sanin mu.
Doktor ya gajiya.
Wallahi alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Doktor ya mutanen Najeriya duka.
Mutanen Najeriya suna lafiya.
Doktor da ka zo Ghana fa ya aka ga Ghana.
Ghana alhamdulillah. Abin da zan ce a Ghana shine mutanen Ghana suna san kasan su.
Allahu akbar.
Na'am.
Allahu akbar. Na'am. Da ka zo baka ga wani sabani tsakanin Ghana da Najeriya ba, wurin musuluncin mu kaman kaga ku Najeriya an ce shirin ku ko shigan ku kowa yana bi
ta yake, kasar Najeriya sassa daban-daban ne, akwai kudu akwai arewa, abubuwa da yawa. Kudancin Najeriya, wato musulmin kudancin Najeriya suna kama kwarai da musulmin Ghana cikin abubuwa da yawa, kamar yadda musulmin arewan Najeriya ma a cikin wasu fanni kuma suna kama da musulmin Ghana, musulman Ghana. Amma abin da ya ƙara bani sha'awa shine himman ɗan uwanmu matasa a Ghana wajen neman ilimi, wanda yake wata sahwa ce sunan wannan barnamijin naku, wata sahwa ce babu shakka, wanda ko da yake ban taɓa zuwa Ghana a baya ba, amma da dukkan alamu abin da nake nayi mulahaza shine babu shakka akwai wata sahwa ta neman ilimi da mai da hankali a kan shi a cikin ƙasar Ghana.
Doktor, naka kalle ka kamar shekarunka bai da yawa sosai, kuma irin karatun da aka ce kana da shi cikin kwana ka dan kai wanga karatu ko kuwa kai mai kokari ne?
To, shekaru kam da yake su suna yawa ne ko rashin yawa gwargwadon lura da abin da aka yi a rayuwa ɗin. To, idan muka kalli rayuwan irin su Al-Imamu Nawawi, Allah ya kara musu yarda da rahma, wanda cikin shekara ƙasa da 50 na rayuwa gaba ɗaya ya samu ya haƙƙaƙa duka abin da ya haƙƙaƙa a rayuwansa, sai mu ga cewa ai ba mu yi ɗaya bisa ɗarin abin da suka yi ba a rayuwa, sai mu ga mu namu shekarun ya cika da bacci da batsala.
Amma ka san saboda Turawa muna ce doktor.
Doktor ba wani abu bane, ba wani abu bane. Yanzu a kasashen duniya mutane suna kammala PhD a ƙasa da shekara 25, baya nufin komai.
Doktor, an ce ka haddace hadisai da yawa, gaskiya ne?
Ni ma haka na ji ana cewa.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Ni ma haka na ji ana faɗi.
Ba da ma, doktor, yanda muka ga kaman ana maganan ka game da hadisai, shi muka yi kaman shirinmu yau mun yi magana game da wasu hadisai da maluma suke karantawa, ba maluman Ghana kawai ba, maluman Ghana da Najeriya duka suke karantawa, wani bi wasu fahimtarsu da wannan hadisi bai dacewa da magana da malumman nan ke fadi, saboda shi ya muke so mu magana game da irin wayanga hadisai, mu duba matsayin shi cikin musulunci da matsayin shi kuma cikin ilimin hadisi. Farko, akwai wani hadisi da malumma ke kankarantawa suka ce manzo Allah ya ce
sallallahu alaihi wa
sallam addinin nasarawa ya kasu 72
71
yahudanci 71
nasara
72 kuma addinin shi ko kuwa al'umman shi ya kasu 73. Saboda shi kaga kowane lokaci malumma na wazi yan tarika ne, shi suna son ka gane kaman la'alla su ne ɗayan nan da manzo Allah ya ce za su shiga aljanna. In shi awa ne, haka nan ne, haka kuma mutanen da suke muke kiransu ahlus sunna wal jama'a kuma haka suke gani kaman su ne ɗayan nan. Gaskiya ne akwai hadisi kaman haka, in akwai wane ne ɗayan nan?
To, alhamdulillah, hadisin da wata shida da suka wuce ka tambaye ni akwai hadisi kaman haka, zan ce maka ni ban yadda da ingancin hadisin a yadda yake haka ba, domin akwai malamai da suke ganin cewa wannan hadisin watan akasinsa shine daidai, kullu hafin jannati illa wahidatun wa kullu hafin nari illa wahida ba. To amma dai a kaddara ma wannan hadisin a yadda yake shine mafi inganci, domin shine wanda yafi shahara, kuma wasu daga cikin a'imma sun inganta shi, daga cikin su malami na Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini, wanda yake hujja ne a cikin ilimin hadisi, shi ma ya tabbatar da ingancin wannan hadisin, ya bincike mai tsawo akai. To kuma malamai a baya sun yi maganganu akan me ake nufi da al-firqatun najiya. Abinda nake so mu kare kanmu da shi a cikin wannan mas'alar ita ce watan yanda mutane suke fahimtar firqatun najiya akan wata kungiya ce da ake ma register a shiga, duk wanda ya shige ta kaman wata boss ne ko kaman wani gida ne ya zama cikin tsirar tutu ba daidai ba. Na tafi tare da fahimtar wasu malamai wanda shahararren malamin sahawa ko da yake na saba da shi abubuwa da yawa, amma a cikin wannan na tafi tare da shi watan Dr. Yusuf Al-Qardawi, wanda kafin shi ma ya tafi ne tare da fahimtar wasu malamai cewa abinda ake nufi da firqatun najiya aiki ne, ba jama'a bane. Saboda haka duk wanda yake wannan aikin, abinda wannan magana take nufi, zai iya zama dan Qadiriyya ne, zai iya zama dan Naqshbandiyya ne, zai iya zama dan Tijaniyya ne, zai iya zama dan Shi'a ne, zai iya zama dan Izala ne, zai iya zama dan Salafiyya ne, zai iya zama dan kowace firqa daga cikin firq din al'umma musulmi. Matukan yana irin aikin al-firqatun najiya, to za a sun tattara waɗannan ɗaiɗaikun daga cikin al'umma, sun tattara sun zama al-firqatun najiya, amma ba wasu jama'a bane su kadai an-najiya, sauran jama'u gaba ɗaya su kuma ƴan wuta, ko ko sauran firaq da muke da su gaba da ƴan wuta. Allah ya saka ma Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, mawallafin al-farq bayna al-firaq, wanda ya tabbatar da cewa dukkan firqokin Ahlus Sunna wal Jamaa sune al-firqatun najiya. Shi ma yayi kokarin sa ne, amma shi ma ni bana tare da fahimtar sa gaba daya. Watan na'am, firqokin Ahlus Sunna na yadda cewa sune al-firqatun najiya, ko da yake bayana nufin dukkan abin da suke kai shine daidai kadai ba abinda wanin su yake kai, bana tare da fahimtar cewa dukkan ɗan Shi'a su kuma suna cikin wuta misali, wal iyad billahi, a'a, ina ganin cewa ɗan Shi'a koko rafida koko sabanin al-firqatu ahlus sunna wal jamaa su ma wasu su za su iya zama cikin al-firqatun najiya, kaman yanda wasu daga cikin ahlus sunna wal jamaa su ma za su iya zama ba cikin al-firqatun najiya ba. Watan abinda da yake determining kasancewa mutum cikin al-firqatun najiya ko rashin kasancewar sa shine i'tiqadin sa, shine ayyukan sa, ba wai kawai intima'in sa ba.
So, watan ba groupin ka
ba, group
ba
aikin ka,
kamar wani aikin ka
ga usulan na addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana ga abubuwan da addini ya gino a kai na, ga cikin abin da ya shafi itikadi, misali in ka karanta sharh usuli itikadi ahli sunna wal jamaa, ga yanan duka an gaya maka menene itikadin ahli sunna cikin Allah subhanahu wa ta'ala, me itikadin su cikin aljanna, cikin wuta, cikin lahira, cikin mala'iku, cikin manzanni da sauransu, menene ayyukan su, menene ibadun su, menene mu'amalat din su, har fannonin ilimin su, misali shi cikin alfarqu bainal firq har nau'o'in ilimi misali da yake sannafa ahlus sunna wal jamaa ya kawo az-zuhad wal mutasawwifa a cikin jama'a na shida wanda kaso na shida cikin kasan ahlus sunna wal jamaa watan hanyan su manhajin su kasan sufanci ko dariqa misali a hakikanin sa manhaji ne na ahlus sunna wal jamaa na gyaran zuciya wato manhajin da suke dauka manhaji shine method hanyar su na gyaran zuciya shine hanyar tasawuf to wannan tasawuf din ba wai kungiya bace manhaja ne daga cikin manhajojin da al'ummau daban-daban suke bi wajen gyaran zuciya misali zaka samu a cikin girkawa suna da manhajin su shine kila manhajin Aflatun wanda suke cewa Plato wanda yake da manhajin watan al-ilahiyat ko al-qunusiyat da makamancin gnostic philosophy da suke cewa to ala kulli halin ba za mu tsawaita cikin wannan ba watan dai ahlu wanda ake kira al-firqatun najiya ba intima'i ne na kungiya ba wanda yake cikin su dan aljanna ne duk wanda ba ya cikin su dan wuta ne ba wannan ba fahimta ce ingantacciya ba kuma muna fata saboda fadin rahman ubangije su zama wadannan wanda kullu hafin narin yan kadan ne watan daga cikin ragowan sauran firaq ya zama mafi yawan koko as-sawadu da malamai suke cewa na sauran firaq din gaba ɗayan su su zama in Allah yadda suna cikin al-firqatun najiya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahmani da halitta
Allah
malam wasu sun ce kuma kaman wannan hadisin ba yana nufi musulmai bane adadin musulmai yana nufi al'umman manzon Allah
da'awa gaba ɗaya wasu haka suke ce amma zahirin hadisi baya nuni zuwa ga haka ba shakka umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne akwai ummatul da'wa akwai ummatul ijaba wasu sun tafi kan cewa ummatul da'wa ake nufi to amma kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka san akwai abin da ake cewa dilalatul nass wanda yake ana bin shi misali abubuwa da kuma hanyoyin da ake gane wannan dilala din a cikin nassi tunda yace nas yahudawa sun kasu nasara sun kasu al'umma ta kuma za su kasu to ko bai ambaci me ake nufi da al'umma ta ba yana nufin musulmai
gaskiya
to malam akwai wani hadisi da mu ake kan karantawa game da manzon Allah da malaika jibril wani lokaci manzon Allah na tare da malaika jibril tambaye shi karun sa nawa malaika jibril yace bai sani ba amma ko wasu taula wani taularo mazan ku ka taba ji wannan hadisi ba ana kan karantawa wurin walidayya wannan hadisi wasu sun ce ba haka nan bane wani abu haka bai taba hakuwa ba gaskiya ne ba
ba ce wato ni dai ban san shi ba a matsayin hadisi mai asali watan ban san asalin sa ba amma rashin sani na baya nufin rashin asali don ni ban sani ba baya nufin baya da asali ni dai ilimi na bai kai ba ban gan shi ba a cikin littafan da ake i'timadi ko ban gan shi ba da isnadi da ake dogara da shi a tsarin ko ka'idan malaman hadisi amma ka san rashin samun hadisi ko rashin kai idon mutum ko kai ilimin sa zuwa ga abu baya nufin rashin abin sannan kuma ma'anan hadisin zamu yi istishfafin shi daga wasu hadisai ingantattu watan abinda hadisin ya kunsa duk abinda hadisin yake nuni zuwa gare shi wallahu alam shine kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasken sa ya riga yi sauran halitta har shi tauraron kanshi hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga yi shi to idan wannan ne kuma kaga zamu sami wannan hadisin a cikin musannafu Abdurrazzaq al-juz'ul mafqud wanda yake dai doguwar magana ce ita ma hadis Abdurrazzaq wanda ya ruwaice shi da isnadi ingantacce ta hanyar Mu'amar da Qatada daga sayyidina Anas ibn Malik wanda ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hasken shi wannan kuma isnadin da na fadi ko duk mai karatun hadisi ya san wato min awthaqil asanid yana cikin mafi ingancin asanid wanda ba a tambaya akan ingancin sa to cewa shine farkon halittar Allah ko hasken sa ne farkon halittar Allah kuma daga wannan hasken ne Allah subhanahu wataala ya halicci dukkan sauran halitta saboda haka idan wancan hadisin ban sani ba ni ba na ce bai inganta ba ni dai ban san shi da isnadi ingantacce ba kuma rashin sani watan kuma cewa hadisi na hadisi bai inganta ba shi kanshi ma ba yana nufin lallai lallai manzon Allah bai faɗa ba domin duk da ka san dai matsala ce ta sabani watan malamai sun yi sabani shin in an ce hadisi sahihi yana nufin qat'iyatu thubuti ne ko ba ya nufin haka ni ina tafiya tare da fahimtar cewa watan zanni thubuti ne, saboda haka shi ma cewan bi ingantan ba shi ma zanni ne, watan cewa ya ingantan zanni ne, cewa bai inganta ba zanni ne, matukan ba mutawatir bane wanda yake shi kuma tawatur mabhafi ne na usulul fiqh, ba mabhafi ne na hadisi ba. Ga can dai Imam Sayyid yana ga mana wannan wai rajaha fi takribi zannan bihi, to ni ma ina cikin masu fahimtar wannan zannan bihi din. A dalilin haka watan in an ce hadisi bai inganta ba, kuma da an ce maudu'i ne zai yi kuma ingantacce ne, Allahu alam me yasa nace zai yi ingantacce ne, dalilan da malamai suke cewa hadisi maudu'i ne a samu wani mai ƙarya makaryaci kazzabun, misali saqitun a cikin isnadin shi, wannan kazzabun saqitun ne zai ya faɗi gaskiya so da rayuwarsa, zai yi wannan hadisin shine gaskiya ɗayan da ya taba faɗi ko, saboda haka ba dole ne ya zama dukkan maganar shi, to in dai wannan ihtimal din zai shigo to kaga zanni ne kenan,
wato sahihi nan ma zanni ya subuti ne,
sahihi ma zanni ya subuti ne, matakan ba mutawatir bane wannan, ko dai yake matsala ce ta sabani tsakanin malamai, amma shine abin da na tafi zuwa gare shi, kuma ina da hujjoji da yawa wanda didda dai ba fage ne na zurfafawa cikin wannan matsalar ba, amma ina ganin wannan shine abin da zuciya na yi natsuwa da shi.
To malam, game da wasu manyan littafai hadisi kamar Buhari da Muslim, ina na maganan shi, wato wasu na gwada kamar banda Qur'ani ba littafi kamar Buhari, wasu kuma na gani kamar ko da ke ana ce mai sahihu Buhari, ba hadisai ne ke cikin ba duka ne sahihu ba, ban sani ba ko ainihin Buhari nan hadisai nawa ke cikin, kuma nawa ne sahihu cikin
sahihu Buhari. Hadisan da ke cikin shi kusan hadisi 8000 ne, wato in za a hada da mutaba'at da shawahid da ta'liqat, suna da abin da suke nufi duka waɗannan kowanne daga cikin waɗannan kalmomin. Ko da yake ta'liqat din sa bai gina su akan sharuɗan sa ba, abinda ake nufi da wato sharuɗan Bukhari shine yayi ma kansa sharadi, hadisin sa ba zai ruwaice shi ba sai daga mutumin da yake fika ne thabt, watan abin dosa inga, wanda yake kuma mutumin da shi ma ya ruwaita hadisin daga wajensa fika ne haka har zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma bai shahara da tadlisi mummuna ba, ko da shahara tadlisi ba tadlisin da zai sa a rauna na hadisinsa ba, kuma sun hadu da juna, an taba ruwaitan cewan sun hadu, ba kamar sharadin Muslim na cewa kawai ya zama sun yi zamani ɗaya kawai ko da ba su hadu ba. To wannan yasa sharadin Bukhari ya fi tsanani, da yake dai malamai sun tsawaita magana cikin shin wannan sharadin da iltizamin Bukhari da shi da sauransu. To ala kulli halin, babu shakka malamai sun yi ijma'i cewa babu wani littafi wanda ya kai sahihul Bukhari inganci a cikin littafan da aka wallafa, domin ƙarfin asanid dinsa da kuma sharɗanta ma kansa inganci, sabaninsa daga cikin malamai wanda suka gabace shi, da yawa sun gabace shi cikin wallafa littafan hadisi, mun sani ga littafai nan kamar dai mafi dadewar littafin hadisi shine Muwatta'ul Imam Malik wanda yake muke da shi a bayan kasa, kuma mafi albarkansu. To amma shi Imam Malik bai sharɗanta siha ba, ko da yake wannan kuma bai sa ya kawo wanda ba sahihin ba, domin dukkan hadisansa wanda ma musu suke ganin misali ko mursalai ne ko mu'allaqai ne ko mu'dalai ne, dukansu Al-Hafiz Abu Umar Ibn Abdul Barri ya tabbatar musu da asanid dinsu a cikin tamhid, banda wasu hadisai kankani wanda su ma kuma su a'imma daga baya suka zo suka tabbatar da asanid dinsu, kamar Al-Hafiz Ibn Hajar. Takaice, sahihul Bukhari watan malamai sun yi ijma'i akan shine mafi ingancin littafin, kuma daga jin sunansa cewan sahihul Bukhari, to dukkan hadisansa ingantattu ne. To amma cewa dukkan hadisansa ingantattu ne, wannan kalima ce wacce take malamai sun yi ijma'i akan wannan magana haka yanda yake, amma magana ce da aka baje ta a cikin kuma watan maidan na ilimi, akwai abubuwa da yawa da za a iya faɗi akan, amma dai malamai sun yi ijma'i li darajati, suna cewa inda mutum zai yi rantsuwa da saki akan dukkan hadisan Bukhari ingantattu ne, to ba ya da kafara.
Malaka ce Bukhari shi da kanshi ya aje ma kanshi criteria
na'am
da dai bi yace ikarbi hadisi
na'am
yace hadisin ga sahihi, haka ka faɗi ko
Dika malamai suna da criteria ba abinda nake nufi ba kenan. Abinda nake nufi ya shartanta ma kansa ba zai kawo wani hadisi ba sai wanda ya inganta akan sharuddan sa.
Shine ke tambaya na shine sharuddan da shi ya ajiye ma kansa.
Na'am.
Hadisin da ke cikin Buhari cover to cover.
Na'am.
Sharuddan da shi ya ajiye ma kansa duka sun pass.
Ba duka ba. Akwai
mu'allaqat.
Akwai mu'allaqat. Eh to dukkan hadisan sa musnadai. Wanda ya isnadin su ya kawo su da niyyan kawo hadisi to dukan su sun dauka sa wannan shar'in wanda ya aje ma kansa illa kuma ba dan adam din da zai iya fadawa cikin wahan ba wannan kuma sai manzo shine ya kubuta daga wannan zai iya shiga cikin waham saboda shi dan adam ne to kuma sannan kasancewan duka sun inganta abinda nake so mu fahimta ana nufin isnadin su ya inganta ba yana nufin cewa in ka ga hadisin dole kai aiki da shi ba misali akwai abubuwa a ciki wanda ga su isnadin su ya inganta amma kuma maganar kila ba haka bane misali sayyidina Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tashi da safe bayan yana da janaba ba zai azumi ba Sayyidatuna Aisha ta tabbatar da cewa wannan maganar ba daidai bane da Sayyidatuna Ummu Salama kamar yanda ka sani. Maganar Sayyidatuna Aisha da Sayyidatuna Ummu Salama kan shi malamai suka gina fatawan su shine mafi inganci. Duk da wannan hadisin ya cika isnadi zuwa Abu Huraira zuwa ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali a cikin Sahih Bukhari akwai hadisin asra'u kunna li hadan fi atwalu kunna yadan. A riwayar Sahih Bukhari shine yace falan mama ta saudatu Saudatu watan saudatu ita ce farkon wacce ta wafati a iyalin manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hakika ba ita bace ba ita bace saboda haka akwai waham kenan anan wajen wacce ta fara wafati bayan manzon Allah ita ce Zainabu bintu Jashin Allah ya kara mata yarda babu wani riwayar Bukhari wanda yace falan mama ta Zainabu duka riwayoyin Bukhari falan mama ta Saudatu suka ce kaga Saudatu anan waham ne ina fata an fahimce ni dan haka ba yana nufin Sahih Bukhari babu waham bane ba yana nufin Sahih Bukhari babu kuskure bane mutasin da babu isnadin shi ingantacce ne muttasile sannan kuma wannan mutanen ingantattu muttasile su ma za su iya kuskure dan ba ma asumai bane za su iya mantuwa ina fatan an fahimce ni to kuma duka wannan wasu abubuwa ne da malamai ke bincika shi yana da zurfi wato in aka shiga cikin shi wani wasu mahami ne wanda suke za a dade ana magana
su da ke ba karatun hadisi ba muna karatu bane
serious
kuma kana ga kuma magana kamar gangare ya kamata wani bi ai bayani sosai amma da kace gaban hadisi mafi yawan su isnadin su ne suka cika in aka ce hadisi sahi kuna nufi da isnad ne ko dai kuna nufi gami da matanin ne wani ciki kuke nufi
idan malamai suka ce hadisi sahihi galiban suna maganar isnadi ne ko dai yake hadisi kafin a ce mashi sahihi sai a cika sharuɗa wanda muka sani muttasilun wata ya zama ya bi naqli adlin dhabitin an mithlihi ko wanda ya lam yakun shadhan wala mu'allala wata ya zama wanda ya suka ruwaice shi gaba daya adili ne mai karfin hadda shi ma kuma ya zama ya ruwaita daga wani adili mai karfin hadda tare da ittisali bayan kewa sannan kuma ba shadhi bane shadhi shine ya zama ya saba da hadisi wanda ya fi shi inganci ba kuma mu'allal bane kamar hadisin sayyidina Abu Huraira da na bada misali ko bada misali yanzu zamu kira shi shadhi a wannan wajen saboda kamar hadisin sayyidina Abdullahi ibn Umar da yake cewa manzo Allah ya yi umra a watan Rajab kaga shi ma zamu kira shi shadhi a wannan wajen saboda sayyidatuna Aisha da taji tace Allah rahimallahu Abu Abdurrahman faqad nasiya ma'tabara nabi sallallahu alaihi wasallam fi rajabin qatt to kaga wannan kaga ya zama shadhi shi ma to sannan akwai mu'allal in an ce mu'allal ko mu'al ko ma'lul duk dai sunaye ne da malaman hadisi ke kiransa da shi to shi kuma shine hadisin da ke da illa illa din nan kuma kala-kala ne akwai illar da take qadiha ce wato za ta iya sa ai suka cikin hadisi akwai illar da ba qadiha ba ce ba za ta sa ai suka ba kaman hadisi ya saba da wata haƙiƙa tarihiyya wani abu wanda yake haƙiƙa ce ta tarihi an san ta a haka ko ya saba da wata ƙa'ida wacce take an san ta haka take ba zan ce urfiya ba kai tsaye ko lughawiya wata ƙa'ida ne wanda take sabawa da ita zai iya haifar da saka illa a cikin hadisi to koda isnadin shi ya inganta komai yayi amma sai yazo ya sami wannan to zai iya zama dalilin illa ne cikin hadisi koko wanda aka ruwaita hadisin daga wajensa shi da kanshi ya zama kuma daga baya ko yayi wani aiki da ya saba kuma akwai illal din da ba kadiya bane ba shakka kamar misali hadisin Abu Huraira na idza waliga al-kalbu fi ina'i ahdikum falyaghsilhu sab'an marratin idawna bit-turab kaga hadisi ne ingantacce amma aikin sayyidina Abu Huraira ya saba da wannan hadisin ba haka yake aiki ba shi wakaso uku yake wankewa to wannan wankewan so uku ya zama wata illa ce ko da yake ba qadiha bace to amma dai zai fassara mana wannan sab'an marratin din da wannan abubuwa ne su mana
mana akwai wani hadisi kuma da ake karantawa da astaghfirullah amma wasu na cewa kaman manzon Allah baban shi da ainihin maman shi su biyun duka ba su musulunta ba saboda shi suna cikin wuta akwai wani baka nan akwai hadisi a can
to watan wannan hadisi yana nan a cikin sahihu muslim da wannan lafazin koko da lafazi makamancin abin da ka faɗa kuma hadisi ne wanda yake dukkan sharuɗan da ake buƙata na ingancin hadisi ne cika ba? Ne cika ba? Na farko dai to na mu ce sharuɗa na isnadi ya cika an sami isnadi hadisi ne da aka rubuce shi da isnadi ingantacce dai yake shi kan shi isnadin akwai magana akai domin ina yawan faɗa ma ƴan uwa wacan da ba wannan maganan bane hadisin ya kunsa kuma da ba a sahihu muslim bane da mutane da yawa za su karbi hadisin ba da ya faɗi wani magana ne wanda yake nuna da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko girman matsayin sa wajen Allah amma kuma yazo ba a sahihu muslim ba da wannan isnadin za su ce bai inganta ba za su koma su dauko mana sayaru alamin nubala'i su ce mana al-hafiz adh-dhahabi ya ce ma a Hammad ibn Salama ta wanda yake cikin isnadin saduqun lahu awhamun wa lahu manakir wato mai gaskiya ne amma yana da wahabi da yawa yana da munkaran hadisai da dama to ala kulli halin dai a isnadin kanshi abu ne wanda yake za a iya magana mai tsawo da yawa daga malamai suna ganin wannan hadisi na cikin hadisan da aka yi Muhammad ibn Salama dassin su a cikin littafin sa na farko kenan na biyu matanin hadisin kalman abu a larabci irin larabcin Allah tana nufin har kaka na dubu abu ne saboda haka misali ga ina Qur'ani Allah yana gano millata abikum ibrahima wa sammakumul muslimina min qablu fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada' an-nas me yasa ba mu dauka abu din wani kakani na can
saboda irin karinan da ka fadi farko ne yace abu kai wa bifin na
to sai mene sai mene ai ba karina a cikin nan wanda har za ta sa dole ai inzami domin babu abin da yasa nace babu karina zai yuyu ai ma mutun irin wannan dan tawfifi watan dan laffafawa abuka kai ana nufin mahaifi wa abi ana nufin ba mahaifi ba dan tauriya domin a kwantar masa da hankali dan asalin hadisi ma dama an fadi ne dan a kwantar masa da hankali saboda ga ba mamaki a cikin wannan na fahimci magananta na fahimci magananta amma abin da nake so ni kuma in nuna zai yi a faɗi haka wannan fa akan kaddara an faɗa din a haka domin ba a hakan aka faɗa malamai suna da ka'idojin da suke bi to idan ma a hakan aka faɗi to zai yuyu da yace inna abi wa abaka saboda lurada halin da mutumin ya shiga bayan an gaya masa baban shi na wuta shi yasa sai aka yi mulaqafan shi aka ce zo inna abi wa abaka fil nari misali koko kamar yanda yazo a wani riwaya ya dawo yace kai naka baban fa misali to aikin na biyu wannan hadisin yazo da wani lafazi da kuma yanda yazo a cikin mustadrak da wasu littafai shine annan mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa babana ya kasance mutumin kirki mai kyautata ma mutane amma bai imani da kai ba bayan zuwan ka kenan bayan manzanci bai imani da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ina wuta shi mutumin lokacin da yake wannan tambayar shi kanshi ba musulmi ba ne sura ka ya juya ran shi a bace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake bacin ransa sai ya kira shi sai ya ce duk inda ka gamu da kabarin mushriki da wanda bai imani da ni ba Allah ya aiko ni bai imani da abinda Allah ya aiko ni da shi ba kai masa albishir da wuta saboda mutumin daga baya sai ya musulunta kamar yanda yake cikin mustadrak kuma ya inganta shi al-Hakim al-Imam al-Hakim kuma al-Dhahabi ya tabbatar da shi a cikin wannan ingantawan sai ya zama daga baya da musulunci duk inda yazo ga kabarin wani mushriki wanda ya mutu bai imani da manzon Allah ba ba ya mutu ya kafin bid'atar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to sai ya sauka ya ce mishi manzon Allah ya ce in maka albishir kai dan mutan ina fatan an fahimce to idan muka kalli wannan lafazin muka kalli wancan lafazin sai mu ga wanne ne ya dace da usul wanne ne bai saba ma alqur'ani ba wanne ne bai saba ma usul din da addini ya gino akai ba sai muka wannan lafazin shi ya dace da usul yana daga cikin hanyoyin da malaman hadisi suke gane wani lafazi ne wanda yake mafi inganci cikin lafuzan hadisi saboda haka wannan kadai ya isa sai ka dogara da wancan lafazin wanda ya dace da usul ka bar wannan lafazin wanda ya saba ma usul shine wa makunna mu'addibina hatta na wa rasula
doktor ina gani ka mun sai nan ga muje mu yi tallace minti daya mu komo jama'a mun sai nan ga muje mu yi tallace minti daya biyu mu komo assalamu alaikum
Odofo wunyonko eda ene uda. Enunti ena yetunsa edi afrega na meme biara. Sekitwe biara ensa. Nye ubetimi akika edi abua eye akwada Emmanuel Kofi Buedi biara no. Inshira ebe kwa edi ama upapapa. Emmanuel Kofi Buedi. Ya wono eye busumi eye November. Nida edikain afie chwe mu 2013 no. Ewo Kolebu Teaching Hospital. Yawo akwadai ewe ye na nehwene etukuru ni nyina ene nano ate edi abom ate se enono a doctor fochi mwa cleft lip and palate eno ene yare a eha akwadawe papa apa sika mpenifuo ehia edi edi jumei eye 2500 yetu nsa edi afregano fuo nyina se kakre bia ube nye bia wutu mifra umatrufu edisu yi na wune mpenifuo achuchu nkomo e
0207-896-8913 0207-896-8913
What?
It came like a thunderbolt and he promiscuously walked his way into it.
Zamaka wata tambaya guda ne. Ina bukatan jawabi kai tsaye. Ya ba wannan cutace ta shafi Yusuf ba.
Despised by his family for contracting the HIV virus.
Na zanga maka ne na race.
Ciki? There's no way.
Angama 1 and 2 tells it all. Produced and directed by Osman A. De Boy.
Me kike bukata gare ni.
Why are you sleeping with my friends Alhaji?
Hey Allah bo do. Ngit o my yupika. Oh Allah Alhaji.
Angama 1 and 2. Grab your copy now.
To jama'a barkamu da dawowa. Doctor ai magana game da wani hadisi da ake cewa kan manzon Allah ya ce ya bar muna Qur'ani shi da sunnan shi. Wasu sun ce wanga hadisi ba haka nan bane. Wasu kuma sun ce haka nan ne ana karanta shi kullum. Hadisin ga ina nan kuwa
ban san shi ba da wannan lafazin. Na san shi da lafazin Kitaballahi wa Itrati. Matan da ahlin baitin gidansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ban san shi da lafazin sunnati ba.
Allahu akbar. Amma ka san shi wa Itrati.
Na'am.
Itrati na mani shi ne ahlin baitin manzon Allah.
Wannan wadahi ne ko da yake wasu suna kokarin takallufin samun masa wasu fassarori daban. Amma dai abin da ya shahara amanin kalmar Itra shine mazuwa shine ahlin gida.
To ali gidan manzon Allah akwai ahl sannan akwai ahl ne saboda muna ji wani lokaci wasu kace alin gidan manzon Allah shine matan shi da yaran shi da wasu kuma na ji akwai wasu ali Abbas Ja'far al-Akil wayannan mutane kuma suna kiran su kamar su ne
wannan ganin da yawa wasu ma suna ganin dukan musulmai ma ahlin gidan manzon Allah ne
Allahu akbar
eh kuma akwai hadisi akan haka ko da yake dai akwai magana kan hadisi amma wasu suna ganin hasan ne ana jaddu kulli mu'mini kulli taqiyyin amma dai alayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hawa ne akwai in yace itrati sallallahu alaihi wa sallam sune zuri'ansa alayen gidansa watan waɗanda ya sa su a cikin wanda ake kiran su ahlul kisa lokacin da ayan suratu Ali Imran ta sauka wanda ya dauke su ya saka su a cikin kisa domin mubahala to waɗannan babu shakka su ne hasawan alayin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da zuriyansu su ne nana Fatima alaiha salam da sayyidina Ali radiyallahu anhu da Hassan da Husaini alaihi wasallam da zuriyansu iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uwayen mu'minai su ma ahlin gidan manzon Allah ne kuma amma ba sa cikin waɗannan ahlul baitin da ake magana kuma saboda sa'a ma alhamdulillah su ahlul baitihi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Allah ya kira su innama yuridullahu liyuthiba ankum ar-risa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera ko suna ganin da ahlu da alu ma'ana ɗaya ne domin dai duka in aka shiga cikin fannin larabci mai zurfi kuma wanda ba fannin da nake so in kuza cikin shi ba kenan watan fannin dilalatul aswat to zaka samu ahal da al suna komawa zuwa ga asali ɗaya ne illa kawai ahal kila wanda suka fi bayyana aka fi ganin su al kuma wanda suka fi zurfi suka fi zama su ne ainihin mazuwa dai wallahi
wallahi to mallam manzon Allah ya bar halifa ya ce wani shine halifan shi
ban sani ba amma dai abinda na sani shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya intikali ila rafiqil alabi ayyana wanda zai zama khalifan sa ba da ya ayyana da ba a sami wannan sabanin ba tsakanin sahabban sa kan wa zai zama khalifa din da babu shakka dukan su yana intikali ila rafiqil ala ba za a je saqifatu bani sa'ida ana shawaran wa zai zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da shikenan sai a ce wanda manzon Allah ya ayyana sai a yi mubaya a gare shi kuma kamar yadda nake yawan faɗa ma mutane ko da duk masu ganin cewa sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga intikalin shi ila rafiqil a'la sun juya baya sun yi kaza to farkon wanda suke tuhuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal iyadu billahi wal iyadu billahi don wannan tuhuman tana komawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin kowa cewa wal iyadu billahi shi suke tuhuman gwanintan sa cikin tarbiyya
gaskiya
idan har kowane mutum ma wanda zai zauna ya koyar da mutane ko mai shago ma dan kasuwa wanda ya rike yara masu yaran gidansa a kasuwa na lamarin duniya ba zai yuyu daga rasuwansa ko mutuwansa shi wannan mai shagon su fara rikici akan tarika ba su bari ko da an yi uku ba misali su zama sun juya masa baya gaba ɗaya daga wafatinsa balle ka kaddara malami na jama'a a ce ya rayu yana koyar da su yana kaza daga wafatinsa shikenan sai su koma rikici kuma ranan da ya rasu akan tarika to babu shakka inda wanda ake zagi anan wurin shi wanda ya rasu ne bai musu tarbiya mai kyau ba kamar bai rike su da zuciya daya ba shi yasa su ma ba su rike shi da zuciya daya misali koko dai maganganu da dama a cikin irin wannan saboda haka ni can mahangan da nake kallon duka waɗannan tuhuman da ake yi kenan amma dai duka dai sahabbai sun gina ne akan watan kiyasi da ijtihadi misali wannan suna ganin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sayyidina Ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu da kuma wasu maganganu wanda manzon Allah ya yi nuni da matsayin sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yana nuna cewa shi yafi cancanta ya zama khalifan manzon Allah ijtihadin su ne waɗannan kuma sun gina akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaddamar da sayyidina Abubakar da kuma sabiqan sayyidina Abubakar a cikin addini radiyallahu anhu da kasancewar sa watan sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da itharin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kansa da dukiyansa da iyalinsa da komai a tsawon rayuwarsa suka ga cewa shine yafi cancanta da wannan khilafa din da kuma kaddamar da shi a wajen sallah da manzon Allah ya yi muru a Abubakar falyusalli bin nasi to waɗannan dai dalilan wasu yasa suke ganin cewa sayyidina Abubakar amma duka dai ijtihadi ne na'am
to doctor in ka duba musulmin Ghana da na Ghana muka sani kware hakan kana ganin kaman mafi yawan lokaci irin yanda ya kamata musulunci na girma ko yana yaduwa ba haka nan bane kware saboda wasu na ganin kaman malumman mu sun fi wazi game da akidansu ko kuwa kan hanyar da suke da shi suke kai dan su kira mutane su kawo cikin musulunci
abin da ka faɗa gaskiya ne
ban sani ba ko
kuma ciwo ne da yake damun mu yanda yake damun ka kila kofi kuma wanda suke intisabi zuwa ga tijaniya suke aikata haka lallai lallai ba koyarwar malamin su Sheikh Ibrahim ne suka dauka
Allahu akbar
Sheikh Ibrahim duk duniya ta sani shine mutumin da a kasan Ghana nan wannan abu ne tabbatacce a tarihi koda masu inkari sun yi duk abin da za su yi don su yi inkarin shi a rana ɗaya mutane dubbai suka karbi musulunci a hannunsa a nan kasan Ghana banda sauran kasashen duniya yana faɗin kadaka fi tamale hina qultu kalimata tauhidi in nataqtu an taqtu kullan nasi bi shahadahum ulufun qabilu sa'ada wa haka a wurare daban-daban na faɗin duniya ya shiga cikin duniya ya yi kira zuwa ga addinin musulunci kuma ba zuwa yake yace ku zo ku shiga dariƙan tijaniya ba an taba tambayan sa ma aka ce masa wai shin wannan tafiye-tafiyen da yake yi ya hada dariƙan tijaniya yake yace yakan manta shi dan dariƙan tijaniya ne sai ya shigo garin Kaula haya ji almajirai ya ji ana wazifa ko ana zikirin juma'a wato wannan ba yana nufin zahirin lafazin ba dan yanzu muna yayin fahimtar zahirin lafazi ne almahalai maimakon fahimtar magza in manzo Allah yace ubangijin kuna saukowa zuwa sama ta daya a 30 dare sai mutane su fahimci jiki yana saukowa daga wani waje zuwa wani waje maimakon su zage damtse su maida hankali a ibada wanda shine magzadin abinda ake nufi kawai ana musu umurni ne su maida hankali a ibada amma sai su je su shagala da wani abu daban to shi ma wannan ba wai zahirin lafazin shehu a ce Ibrahim Makar ya zo ya ce shehu ya ce ya manta shi dan dariƙa ba abinda ake nufi ba kenan watan magzar magana ma'ana yana daukan humumul umma gaba daya umumin al'umman musulunci yana daukan sakon yada addinin musulunci da kira zuwa ga addinin musulunci da suratul amma da kare martaban addinin musulunci didda watan ya kan addinin makiyan addini din wanda wannan shine abu na farko a gaban sa an ce lokacin da ya fadi wata magana a cikin diwanin sa na karshe a rayuwarsa wanda ake kira sayrul qalbi bil mustafa al hibbi ila hadrati rabbi yana fadin karashi biya khallaftu ahla mawaddati kuma nasaru dinan nabiyyi fi'ala watan garin karashi nan na bar masoyana wani ya zaya tambaya ce shehu wai mutanen karashin nan yan dariƙa ne so shi a ganin sa ba shehu ba zai so kowa ba sai yan dariƙa shehu ya ce ko sunanta ma ba su taba ji ba
Allahu akbar
ko sunanta ma ba su taba ji ba amma musulmai ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to babu shakka inda mun dauki wannan karantarwa mun dauki wannan manhajar da halin da muke mun kanmu na rauni mun koma mun rarraba gidan musulunci zuwa dakuna kowa ya tattara jama'a a daki daya so wadansu da suke ganin aikin na da wahala a shiga daji ai kira zuwa ga musulunci sai suka ce ba su shigo cikin gidan musulunci su kafirta 90% na musulmai sai a kuma dawo da su musulunci ban san ko an fahimce ne sai suka zo a cikin gidan musulunci sun sai mujare suna sallah suna azumi suna zakka suna haji la ilaha illallah ma kullun kila sai sun yi dari kaza sai aka ce duk kafirai ne ku zo ku dawo musulunci maimakon aje a kira waɗanda ba musulmin ba zuwa ga musulunci to ga aiki mai sauki bari a fitar da soft work Allah ubangiji ya gyara mana ya kare mu so haka babu shakka wannan fitina ce da musiba ce da ta raunana al'umman musulmi
wannan kai magana game da Sheikh Ibrahim game da ainihin Sheikh Ibrahim irin kokarin da yake yi kawo mutane zuwa ga musulunci amma an ka duba yanzu almajirai kun ba irin wannan abu suke
ba za mu ce haka ba kai tsaye gaba daya amma dai babu shakka mafi yawan almajirai sun shagala da wasu abubuwa daban ina yawan fada ma wasu yan uwa wata nukta wani abin dariya wani wata magana ishara ce amma kuma tana da kaman ban dariya ina cewa mu har yanzu ganiman shehu muke ci har yanzu da wuyan gaske ka ga mun ƙara shibir daya daga inda shehu ya shiga yayi aiki illa wuraren da yaje ne muke komawa ba wanda ya ƙara ko da mita ɗaya daga inda yaje shi da manyan almajiransa bali yanzu ma da yawan mu suna kasa isa wasu wuraren da shi ya isa haka kuma wasu wuraren da almajiransa suka isa
ya yi wannan reaction ne ya yi kamar yadda ka fari wasu suna gani kamar software isa sun zo cikin musuluncin nan da sun shiga cikin musulunci sai su kafirta wasu
saboda su tsara dawo
da su la'alla wannan su ma ka kafirtar nan sai su suna gani kamar su ma kamata su fight back so ce kamar su musulmai
to fight back e cewa kai musulmi ne shine hanya mafi kyau na fight back ba kuma kafirta shi ma wannan din ba domin idan wannan yace ma wannan kafiri wannan yace ma wannan kafiri ba wanda zai saura a cikin musulunci so da kai idan mutun ya kafirta ka kasan kai ba kafiri bane na'am aikin ka ya tabbatar da kai ba kafiri bane aikin ka la ilaha illallah aikin ka sallah azumi ibada ba abin da yafi dacewa shine a kafirta ka kafirta khawarij sun kafirta musulmai khawarij sun kafirta al'ummar musulmi zamanin sayyidina ali zamanin sahabbai da sauransu amma malamai bas kafirta su ba bas kafirta su ba bal diddek sun kafirta sahabbai sun kafirta al'umma amma har yanzu hadisan wasun su ma suna nan a cikin bukhari da muslim muna karanta
Allahu akbar
eh kwarai kwarai wanda zai nuna maka kenan ba a kafirta su
Allahu
akbar imran ibn hibban misali khariji ne bil ijma
misalan kuwa
sunan ka amma kuma kai kuma ba khariji ne bane dafili ne insha Allah to kaga 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 ya wanda yake nuna maka ba kafirta su ba kenan iyakan abin da aka kira su ahlul bid'a sai a ce masa ko man yad'u ila bid'atihi ko man la yad'u ila bid'atihi ko ko a'a wanda yake ya tsananta ko wanda bai tsananta ba makamancin wannan ko ko a'a hadisin da ya ruwaito din wanda yake nassara bid'ar sace ko ko wanda baya nassara bid'an sace wanda mu a wurin mu gaba dai wannan duka ba ma ma'ayir bane domin gaskiya bata tajazzui in dai mutum mai gaskiya ne za a karbi hadisin shi ko me wace nahla yake yi ko wace milla yake yi matukar musulmi
maran kai magana game da irin musulmi wani na gani kamar wani kafiri ne ko kuwa ya kafirta saboda wani aiki da yake yi ya yi musulmi ya yi wani aiki yana nan cikin musulunci ya zama kafiri kamar misali ya bar sallah
to aiki zai iya fitar da mutum daga musulunci amma ba haƙƙina ni da kai bane mu ce mutum kafiri ne saboda aikin da ya aikata mafi yawan abubuwan da ke fitar da mutum daga musulunci galiban nakan ce mafi yawa saboda wasu ƴan dalilai kadan amma da ba din waɗannan dalilan ba za a yi cewa gaba ɗayan abin da ke fitar da mutum daga musulunci i'tiqadin zuciya ne abin da ya kudurta ne misali mutum biyu za su bar sallah ɗaya dan kasala ya bari ɗaya kuma dan bai yarda da sallan ba kaga wanda ya bari dan kasala bai kafirta ba saboda shahararren hiwar din Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal a cikin wannan mas'ala wanda ya bari dan bai yarda da sallah ba ya kafirta dazu da la'asar wasu sun yi min wata tambaya cewa akwai wasu mutane da ake fama da su anan da suka kullawai Qur'aniyun su ba su yarda da hadisi ba shin za a dauke su musulmai ko ba musulmai ba nace ya danganta ne idan ba su yarda da hadisi bane saboda suna ganin cewan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa su ba su yarda ba sun kafirta amma idan ba su yarda da hadisi bane cewon su ba su yarda manzon Allah ya faɗa ba suna ganin sahabbai ne suka kirkira suka jingina masa ko tabi'ai ne suka kirkira suka jingina masa masu ganin su Ibn Shahab Allah ya kara masa yarda su ne suka kirkira hadisi misali ko ko jilin bayan tabi'ai ne suka kirkira suka jingina wannan kuma ba kafirci bane za ka kira shi fasikanci za ka kira shi lalacewa za ka kira shi kowace suna amma bai kai kafirci ba ina fata an fahimce ni saboda kaga ashe ya danganta kai tsaye ba za ka ce wannan aikin kafirci bane sai bayan an yi tashkhisin sa sai bayan an yi tahlilin sa sannan kuma har bayan haka din kafircin kala kala ne zai zama kafirci ne amma watan abinda malamai kan kira shi al-kufru ta'wili watan wannan abin da mutum ya aikata nan ko ya faɗa inda za ya san abin da yake faɗa da kafirci ne irin abin da Ibn Taymiyyah yake yawan gaya ma almajiran Ibn Saba'in in suna hiwar da su yakan ce musu kun ga abin da kuke faɗin nan wallahi kafirci ne da ni zan faɗa shi Ibn Taymiyyah yake faɗi da zan kafirta amma ku ba ku kafirta ba tunda ba ku san abin da kuka faɗa ba to kaga wannan shi ake kira al-kufru ta'wili zan baka misalin shi da masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi tawassuli da shi ba bayan wafatin shi wannan maganar kafirci ne na kafirci ne amma shi wanda ya faɗa ba kafiri bane amma da ya san ma'anar abin da ya faɗa kafirci ne saboda mene saboda abin da yake cewa ko dai Allah subhanahu wataala yana ma manzon Allah ne dan manzon Allah na da rai a wurin sa da manzon Allah ya intikali irin rafiqul ala sai Allah ya daina yin ma manzon Allah ya daina yi dan manzon Allah da yana yi dan manzon Allah da yayi wafati sai Allah ya daina yi dan manzon Allah kaga ni da kai muka yi sai a ce dan ganin ido kenan muke yi kaga ridda ne wannan koko a manzon Allah ne yake yi ba Allah ba shi yasa da ya intikali irin rafiqul ala sai ya daina yi
kage ridde ni wannan to akwai ma'ana na uku wanda zai sa ka ce a bar ta wasu ni da manzon Allah bayan wafatin manzon Allah bayan waɗannan ma'anonin guda biyu to kage dukan su ridde ne amma shi wanda ya fada ba abin da yake nufi ba kenan saboda ba za mu kafirta shi ba saboda fadin illa za mu ce lazimin maganan kafirce ne shine ake cewa al-kufrul ilzami ina fatan an fahimce sannan kuma akwai kafirci na eh wannan ya tabbata kafirci ne shi yasa kullun mutane muna fada musu ridda akwai ta gaskiya ne amma akwai kuma kafirtarwan bid'a akwai na sunna na bid'a shine kawai kazo kaga mutane suna ka misali kaga mutun kawai ya kallu gunki yana sallah shikenan sai ka ce masa kafiri ai ma kafiri bane ba kafiri bane sai ka bincika ka ji shin bauta ma gunkin yake yi amma in yace maka wallahi shi kawai ya sa shine sutura sai mene to sahabbai ba sun sha sa kuma ka sutura ba a Ka'aba tun tana cike da gumaka shekara da yawa tana cike da gumaka suna sallan su su sun damu da gumaka gunkin mene kuma gunkin banza bayan su ce Allahu Akbar ina fatan ka fahimce ni saboda kaga ashe Imam al-Bukhari har babi ya ware musamman a cikin littafin sa na makamancin wannan mutumin da aka kawo mishi tannur ko nar a gaban shi a lokacin da yake sallah ya bada misali ya kawo hadisin Umar radhiyallahu anhu al jannatu wa naru arda hadha al haid na sai na cikin sayyin sa kaga duka wannan yana nuna mana wace niyyar zuciyar mutum shi ake kallo a lokacin da aka yana wani aikin da zahirin shi kila ridda ne ko fita musulunci ne ba wai zahirin abin da ya aikata ba yaya ake yi a gane niyyar zuciyarsa sai a kai shi wajen alƙali sai alƙali ya ta masa tambaya har ya gane abin da yake itikadi na abin da kake nufin nan fa kaji implication din sa kaji kaji abin da yake nufi ya ce eh hakan yake nufi in fa kana nufin haka yana nufin kaza kenan eh haka har ya gane eh lalle abin da ya fadan nan shi yake nufi to sai a
kafirta shi saboda doktor in ka duba musulman zamani ko ina ne shi akwai cikin hadisai manzon Allah abubuwan da muka bari saboda shi ci gaban mu yayi biya ko kuwa muna kamanta duka
to na fahimce ka gurgudu kuma wannan ciwo ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana maganin sa a cikin hadisin Abu Dawud ingantacce yushikul umamu anta tada'a alaikum ko yushiku anta tada'a alaikum al-umamu kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha قالوا امن قلتي نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل مفرق غثاء كغثاء السيل تنزو الهيبه من قلوب ابائكم اعدائكم ويضع فيكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت kada watan ashe cibubuka ne na zuciya suka sami zukatan bayar rabuwan kalma wala tanazu fa tafshalu wa tadhhab rihukum na ji wata rana mun yana fassara rihukum yace iskan ku ba abin da yake nufi yake yana nufin karfin ku a watan shaukatukum ko kuwatukum a kada tanazu ka gusa isai ga kunan amma kowa ya tafshi kadai dan da kun hadu gaba daya ko a cikin ruwan ma da kila kun mun ruwan wahala da sai ku zama dutse a cikin ruwan ko ba haka ba kenan eh kenan na biyu kuma ciwukan zuciya zukata sun lalace sun yabbu duniya wa karahiyatul maut wannan ciwukan zuciya da suka sami zukatan al'umma suna cikin dalili bayan haka muna ma addini fahimta na kishru abin da nake nufi da fahimta na kishru shine muna fahimtar zahirin sathahin abubuwa Allah ya ce ai sallah kawai muna sallah amma ba mu kula da menene daurin sallan nan cikin kusanta mu da Allah da nisanta mu da shedan ba menene daurin sallan nan cikin hana mu alfahsha da almunkari ba an ce mi azumi kawai muna daina cin abinci amma kuma ba mu kana bakunan mu daga fadin abubuwa marasu kyau ba mu kame watan ba bai koya mana tausayi ga mabukata ba bai koya mana saboda kaga duk mun rike kawai zahirin abubuwan sathahin sa kumfansa mun bar hakikanin manufofin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wadannan abubuwa wanda kuma dukan su wadannan ma har yanzu pillars ne na addinin musulunci ainihin addinin musulunci shine cika makarimul akhlaqi inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaqi
sune waɗannan makarimul akhlaqin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana akan su, wanda yace wata mata gata nan tana sallah tana azumi hadisin Bukhari, amma kuma yace ɗan rubutacce saboda tana munanta ma makwabciyanta ko makwabcinta, ba ta kyauta ta ma makwabcinta ɗan rubutacce duk da sallah da azumi, ba ta bacci da daddare saboda sallah qiyamul layli kullu yawan azumi, amma kuma ɗan rubutacce ko ga wata mata ita kuma ta ba ƴaƴanta biyu da biyu ta raba musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yar aljanna ce saboda wannan jin kan da tayi na ƴaƴanta na dabino ta dauka ta raba mai ƴaƴanta, wato tausayi ga mai rauni, kyauta ta ma makwabci, kyauta ta ma sauraro, ma wannan shine musulunci, jima'u khisalil khairi. To duka mun bar su mun rike kawai, mun rike fankon zahirin abu kawai, mun dauka musuluncin kawai a watan ID card ne kawai, in sunanka ya dace kai ma eh ba mu shikenan ka zama musulmi da shahadatul miladi kamar yadda wasu malamai suke fadi, shikenan kuma a aikata musulunci ya zama rayuwanka shi kuma nan go o ko ko wanda suka binci musulunci ya zama rayuwar sun dauka kawai kushur din zahiri ne, yaya yake barin gemu sakin gemun sa, yaya yake dage wandansa zuwa tsakiyar kafa, yaya yake cin aswaki a titi yana tafiya, wannan shine addinin musulunci, ba ainihin muamalat din addinin ba, ba ainihin sunan din manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manya manya wanda yace dan su aka aiko shi ya tabbatar da su ba. To duka waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suka haifar da komawa mu baya, muka rungumi wasu abubuwa daban, muka rungumi tanazu tsakanin mu, kuma Allah ubangiji ya gyara mana bako.
Na mun gode sosai,
ni ma na gode,
to mun gode sosai, ka bar zaman mu yayi kyau sosai sosai,
alhamdulillah,
mun ci lokacinka mun baka wuya,
Allah
ya saki komowa da
amin ya rabbi.
To tun da farkon karshen magana da zaka bayar mutanen Ghana da masu kallonka gabadiya,
wallahi mafi muhimmancin maganar da zan faɗi shine nasiha ga kaina da ƴan uwana gaba ɗaya, cewan mu tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zamu ji zamu ga murshi ranar tashin kiyama, mu tuna cewan al'umman nan tasa shi rahma ne gare ta, mu gashin muna ganin zamu ji dadin gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a halin rarraba masa al'ummansa, a halin haddasa gaba da fada da fitina tsakanin al'ummansa, koko zamu so a ce mun je mun hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ba da gudunmuwa cikin ƙara ƙarfi da shauka da hadin kai na al'ummansa, a halin da muke ciki hankali ma yana bukatuwa zuwa gare mu hada karfi, mu hada karfi domin tada'i al-akharina alaina, mu hada karfi domin mu ba da sura kyakkyawa ta addinin musulunci, domin yanzu kira zuwa ga addinin musulunci ya ci gaba kwarai da gaske ta hanyar wajen kira, za mu yi shi ne da mu'amalanmu, za mu yi shi ne da ƙarfinmu na ilimi, da ƙarfinmu na technology, da ƙarfinmu na wayewa, da ƙarfinmu da kyautata mu'amalanmu ga sauran halittun Allah, da wasu abubuwa dai wanda ake bukata, su ne hanyoyin da za mu bi mu yaɗa wannan addini, ko musamman wanda suke rayuwa a wuraren da akwai fana'iya ta addini, akwai tahaddi mai girma a gabansu don su bada su nuna addinin musulunci a suran shi na gaskiya, ba a suran da lil asaf muka shawaha musulunci muka nuna ma halittun Allah.
Doktor mun gode sosai,
doktor mun gode,
Allah ya saka maka da alkhairi tafiyan ka zuwa Najeriya, kuma Allah ya kiyaye
guwani, amin ya rabbi, Allah ya saka,
Allah ya sa program ga da kai ga sauran su maruka da suke kallo su koyi irin abubuwan da ka fadi, ko kuwa da muka ganka kuma Allah ya sa muna shauki, kuma samariya ya tashi, ya tashi ya kokari ya zama abinda yake so ya zama. Dan jama'a Sheikh Abdul Wadud Cisse ya ce a gode ma kowa da kowa da ya hadarci maulidinsa na shekaran ga, wai Allah ya saka muku da alkhairi, wayanda suka taimake mu kuma da muka zo kuma shi tun daga Tijjaniya Secondary School har da muka komo yau Accra, Allah ya saka musu ga alkhairi. Tijjaniya wannan kuma shi su yi kokari har sun yi secondary school nasu,
Allah ya yadda wani sati mun kawo documentary da muka jibo doki daga wure mu ga muku abubuwan da suke yi daga kumashi sannan kuma muna gode ma wayanda suka taimake mu yau program mu yau kamar yadda muke ga muku mun record ne idan kana da wani tambaya da kake so ka aika ma doctor Allah ya yadda ka sai ko ka aika kan WhatsApp ko kuwa message 054 65 60 55 8. Assalamu alaikum.
I like it.